To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen sunan murya Amurka a wannan la'asari kan mitoci da dama da suka hada da mita 16.21 da kuma 25 a jihurin Niger ana kama matashin mu ta biyu a Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5 a zangon FM ko kuma gidajen rediyoyi masu zaman kansu irin su amfani da Fara'a da Sarauniya da Noma da Dalo da Niya a birnin Kwani a computer kuma a fiyohausa.com ko sashen hausa.com. To jama'a muna fata kuna nan kallokan mai da muke a nan Washington DC Ali Mustafa Sokoto ta da Juma Ali muke shirin kawo muku shirin mu na wannan da asariya ta Asabar. Bari mu fara da kanin labari.
An yi sace shiga harkokin injina masu kwakwalwa na kamfanoni da masana'antu kimanin 45,000 a kasashe 74. Al'amarin da yayi wa waɗannan kamfanoni barna. Sojojin Ivory Coast sun yi bore suka rufe hanyoyi domin nuna kokensu akan rashin biyan su allowance din da gwamnati ta yi musu alƙawari. Kasar Korea ta Arewa kuma ta ce a shirye take ta zanta da Amurka a yanayin da ya dace.
To bayan kun gama da labaran baki daya muna da rahoto kan ɗaruruwan 'yan gudun hijira na Najeriya da aka maido gida daga Libya.
Most of them came from detention centers in Libya, not because they had committed any crime, but because they were in Libya illegally.
Sannan za mu je ga jihohin Niger, mu je didimar da ake tara nan mata. Bayan haka za mu je Sokoto, mu je zauren taron duba matsalolin da mata ke fuskanta a Najeriya ta Arewa.
Masana sun nuna cewa cikin duniya, cikin Afirka, cikin Najeriya, kuma ko Najeriya kasashenmu ko jihohinmu na Arewa sun yi komi yawan mace-macen mata masu ciki da ƙananan yara.
To bayan duka wannan muna da shirin amsoshin tambayoyinku da zai hada da tambayar da aka yi game da tarihin sarkin Katagun, amma bari mu fara baku labarai ku sha tukuna.
Salama da kun ga labarin mai karanta Jummai Ali. Yankunan satar shiga harkokin injina masu kwakwalwa da suka hada hadda kafofin sadarwa na kamfanoni da cibiyoyin jama'a duk faɗin duniya da aka lakawa suna harin ransomware ko kuma ransomware attack da turanci ta yi ɓanna sosai domin ta sa harkokin wasu kamfanoni da masana'antu tsayawa cik. A yayin da aka kai kimanin hari ko satar shiga ko kuma kutsawa injina masu kwakwalwa 45,000 a kasashe 74, harin na ransomware hari ne da ya auna harkokin kamfanoni da masana'antu da na jama'a, har ma suka buƙaci kuɗi daga hannun waɗanda wannan abin zamba ya ratsa da su domin a daina satar shiga harkokinsu. Wannan al'amari ya faru jiya Juma'a a Ingila, ya yi ɓanna sosai a asibitocin ƙasar. Sukan yi amfani da wata dabarar da idan suka kutsa injin mai kwakwalwa guda ɗaya to sai ya bazu zuwa harkokin sauran injina masu kwakwalwa waɗanda ba su da ingantaccen tsari na kare harkokinsu. A karo na biyu cikin wannan shekara, sojojin ƙasar Ivory Coast sun rufe hanyoyi jiya Juma'a a birane da dama na ƙasar domin yin zanga-zanga nuna rashin amincewa akan rashin biyan su allowance ɗinsu. An fara tunzirin ne a garin Bouake, sannan ta bazu zuwa birnin Abuja da sauran biranen ƙasar. An ji ƙarajin harbe-harbe a babban sansanin sojan ƙasar da ke birnin Abuja a yayin da sojoji suka yi ta harbi cikin iska. Sojojin suna zanga-zanga ce a kan jinkirin da aka samu wajen biyan su allowance da gwamnati ta musu alƙawari bayan sun yi bore makamancin wannan a watan Janairu. Gwamnatin ƙasar ta biya wani ɓangare na allowance ɗin amma ta jinkirta biyan sauran a saboda faɗuwar farashin koko, babban hajar da ƙasar take sayarwa a ƙasashen waje. An yi zanga-zanga ce kwana ɗaya bayan wani mai magana da yawan soja ya nemi gafarar shugaban ƙasar Alassane Ouattara a saboda aboran da sojoji suka yi a watan Janairu. Daraktar kula da harkokin da suka danganci Amurka a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Koriya ta Arewa, Chau Sun-hin, ta faɗa a yau Asabar cewa a shirye ƙasar ta take ta yi shawarwari da Amurka a yanayi ko kuma ƙa'idodin da suka dace. Mrs. Chau Sun-hin ta yi wa 'yan jarida wannan furucin ne a filin saukar jiragen sama bayan ta koma gida daga ziyarar da ta kai ƙasar Norway. Har yanzu jami'an gwamnatin Amurka ba su mai da martani ga wannan furuci da daraktar ta yi ba. 'Yan sanda sun ce yau Asabar ɗinnan wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka harbe aƙalla ma'aikata 'yan kwangila 10 da raunana wasu da dama a kudu maso yammacin ƙasar Pakistan.
'Yan kwangilar suna gyara wata hanya ce a binnin gwadar mai tashar jiragen ruwa lokacin da maharan akan babura suka bude musu wuta kuma suka arce daga wurin. Nan da nan babu kungiyar da ta yi ikrarin cewa ita ke da alhakin kai harin, kuma an kai harin ne kwana daya bayan da wani mai harin kunar bakin wake na kungiyar ISIS ya kashe akalla mutane 25 da raunana 40 a lardin Baluchistan inda garin Nagodar yake. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Siriya sun samu nasarar kwace sansanin mayakan sama da ke gabashin birnin Aleppo daga hannun 'yan yakin sa kan kungiyar ISIS. Rundunar soja ta yi watanni tana fafatawa da 'yan ISIS, to amma sai yau Asabar Allah ya bata nasarar kwace sansanin mayakan saman Najara. Yawancin 'yan jihadin sun janye daga sansanin. Wani jami'in soja ya fadawa kamfanin dillancin labarun Faransa cewa sojojin gwamnatin Siriya za su ci gaba da dannawa yankunan da suke hannun kungiyar ta 'yan ta'adda, kuma su faɗaɗa yankunan da suka kwace a gabashin birnin Aleppo. Tun shekara ta 2014 sansanin Najara ke hannun 'yan yakin sa kai. Yau Asabar Falastinawa a gabar yammacin kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye suke yin zaben shugabannin ƙananan hukumomi, to amma ba a gudanar da zaben a zirin Gaza. Ana ɗaukar zaben a zaman zaben gwada farin jinin jam'iyyar Fatah ta shugaban Falastinawa Mahmud Abbas. Kungiyar Hamas wadda zirin Gaza ke hannunta tana fama da matsalar rarrabuwar kawuna daga ɓallewar da ta yi daga abokiyar hamayyarta ta jam'iyyar Fatah da shugaban ta wato Abbas shugaban Falastinawa. Ɓangarorin biyu suna zargin juna da laifin rashin gudanar da zaben a zirin Gaza. Jiya Juma'a fadar shugaban Amurka ta White House ta ci gaba da kare matakin da shugaba Donald Trump ya ɗauka na korar shugaban hukumar binciken aikata laifuffuka James Comey a yayin da caccakar wannan matakin ke ƙara yin ƙamari. Shugaba Trump ya kare matakin a saƙon da ya sa a dandalin Twitter, yana zargin jam'iyyar Democrat ta masu hamayya da laifin ƙago zarge-zargen cewa yaƙin neman zaɓensa ya haɗa baki da ƙasar Rasha. Al'amarin da hukumar binciken aikata laifuffuka ta FBI da Majalisar Dokokin Amurka suke gudanar da bincike a kai. Tun da farko shugaba Trump ya faɗawa gidan talabijin na NBC cewa James Comey ya tabbatar masa cewa ba a bincikensa. To amma jaridar New York Times da ake bugawa a birnin New York ta buga labarin da ya saɓawa furucin shugaba Trump, domin makarraban tsohon shugaban hukumar FBI ɗin sun ce shi James Comey ya gwasala buƙatar da Trump ya na neman yi masa biyayya a wajen cin abincin dare da suka yi tare.
To labaran duniya kuka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yan sai rahotanni kuma za mu suma ne da rahoto kan 'yan gudun hijirar Najeriya da aka dawo da su gida daga ƙasar Libya.
Su ne 'yan Najeriya 258 an dawo da su ne a cikin wani jirgin ƙasar Libya ta babban filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Murtala Muhammad da ke nan Lagos. A jawaban da suka gabatar ga 'yan gudun hijirar da aka dawo da su gida daga ƙasar ta Libya da yaƙi ya ɗaiɗaita, sun kira ga waɗanda aka dawo da su gidan da su kwantar da hankulansu su koma ayyukansu da suka bari a nan gida domin ciyar da ƙasar gaba, kuma su sani cewa babu wata ƙasa da tafi Najeriya wato ƙasarsu ta asali. Bayar da wannan jami'a mai suna Mrs. Margaret Nwanko ta yi bayani. Dr. Bendele shi ne babban jami'in hukumar NEMA mai kula da kudu maso yammacin Najeriya, inda ya bayyana cewa
majority are male and like the disposition used to be in two states of Edo and Delta fixed the majority.
Ya ce 'yan gudun hijira 258 ne aka dawo da su gida, daga cikinsu maza sun fi yawa, kuma kamar yadda aka sani jihohin Edo da Delta sun fi yawan mutanen da ake dawowa da su gida daga ƙasashen kasashen na ketare musamman ma dai kasar ta Libya
kuma kula da yan gudun hijira ta kasa da kasa tare kuma da hadin gwiwan kasar Libya da kuma Najeriya ne dai suka sa hannu domin dawo da wayannan yan Najeriya zuwa gida rahotanni dai ya nuna cewa yan Najeriya sun buƙaci a dawo da su gida ne don kashin kansu sakamakon azaba da kuma wahalhalu da dama da suke fuskanta a kasar ta Libya kasar da kuma kawo yanzu aka daidaita ta da yaki tsakanin bangarori daban-daban ko da yake akasarin wayanda aka dawo da su dai daga kasar ta Libya sun kisa ce uffan ga yan jaridu babban jami'in hukumar kula da yan gudun hijira ta kasa da kasa mai suna Nahashun Maina
most of them came from detention centers in Libya they were not because they had committed any crime but because they were in Libya illegally
yace akasarin su dai an fito da su ne daga inda ake tsare da su ba wai dan sun aikata wani laifi ba a'a sai dai kawai dan sun shiga kasar ta Libya ba tare da izini ba yan Najeriya dai suna cikin yan kasashen duniya daban-daban dake tsallakawa zuwa kasashen turai babin ya cifrin murai Amurka daga Lagos
Faga sheka baban gida yanzu sai Sokoto inda masana suka taru suna duba matsalolin da matan Najeriya tuma ba na arewacin kasar ba suke fuskanta wajen haihuwa
Kididiga ta nuna cewa ana samun mata kimanin 300 dake dauke da juna biyu a jihar Sokoto kadai a kowace shekara to sai dai kashi 25% na wannan adadin ne yake zuwa asibiti domin awon ciki yayin da kuma kashi 5% ne kacal na wannan adadin suke haihuwa a asibiti wannan lamari yana kara yawaitar adadin mutuwar mata a lokacin haihuwa abinda kuma yake kara damun gwamnatin jihar ta Sokoto hakan ya sami aikatar lafiya ta jihar Sokoto fitowa da hanyoyin fadakar da mata musamman sababbin aure a kakar aure ta hanyar wani gagarumin gangamin fadakarwa da ya kunshi mata da ƴan mata da iyaye maza da mata da ungunzumomi da wanzamai da ma jami'an kiwon lafiya wanda aka yi wa taken kakar aure can take sallah arbiki ko ungunzuma assalamu alaikum Dr. Balarabe Shehu Kakale shine commissioner lafiya na jihar Sokoto
kakar aure kamar war kowa sani wannan lokaci ne na kakar aure watan sha'aban watan sha'ruwan azumin tsohi kuma malam bawashe sai yace can take sallah domin wato hikima da kokarin cewa duk wanda da tsaya budurwa Allah ya nuna mai ta aure wanga lokaci ta azumi gidan mijinta to amma ayyukan lahiya da kuma ayyukan lamuran mata mu hakula cewa a wannan lokaci akwai yiwuwar juna biyu shiga wanda yake abi alheri ne to don haka arbiki assalamu alaikum lalle arbiki ya kamata abi dota domin ta kula da lahiyar wannan yarinya zan ga muku cewa tsakanin da Allah mai ayyukan lahiya wallahi duk aka rasa mace auren haihuwa ciwo muka ji kwarai da gaske a tashin hankali ne wace tara sorin haihuwa
an gudanar da taron gangamin ne tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lamuran mata da yara ƙanana ta jihar inda commissioner ma'aikatar Hajiya Kulusifawa ta yi wa matan bayani akan yadda gwamnatin jihar ta damu da lafiyarsu
kun san mata da yara mu muka kunshi kashi 70 cikin 100 na al'umma sannan masana sun nuna cewa cikin duniya cikin Afirka cikin Najeriya kuma ko Najeriya kasashen mu ko jahohin mu na arewa sun yi komi yawan mace-macen mata masu ciki da ƙananan yara
masana da dama ne suka gabatar da bayanai a wajen taron gangamin dangane da kula da lafiyar mata masu juna biyu da kuma haihuwa
na gida suna da amfani kuma da su matan mu sun ka yadda amma kuma muna so a rinka zuwa asibiti saboda a rinka yin gwaje-gwaje wayanda ya kamata a ce an yi su in ana tsammanin matsala sai a gano ta tun daga farko a dauki matakin da ya dace a dauka saboda a rage yawan mace-macen mata da kuma samun matsala da kuma mutuwar yara kanana
haka kuma kwamishinonin sun jagoranci wani maci a titunan birnin na Sokoto har ya zuwa fadar mai alfarma sarkin musulmi wanda shi kuma aka yi masa lakabin da motar ice ga rabaron madara da kwai da kayan marmari ga macen da ta haihu Murtala
to a gaishe ka Murtala
Sokoto Najeriya
bari mu karkare rahotannin mu a jamhuriyar Nijar inda yau take sadar mata
Maudu'in na bana shine inganta ilimin mata don tabbatar da dogaro da kai mai daurewa a fannin tattalin arziki wa matan Madam Sani Hajiya Magajiya ita ce mataimakiyar daraktan hukumar kyautata rayuwar mata da yara kanana ta Damagaran ta bayyana dalilin wannan maudu'i nasu
Maudu'in namu shine bisa kan kare jahilci, me kare jahilci makaranta. Kuma bayan makaranta dole in mutum ya samu ilimi, kenan ya kamata a ce mutum ne ya samu aiki.
Musamman a yanzu aka duba mata a karkara suna cikin wani hali na ne ya su, musamman ma a game da matsaloli na rayuwa. Babu wani abu da kuka yi kan wannan fanni?
Eto, kin san ita matsala duk mai rai yana tare da ita. Amma na ga miki da cikin matsaloli alhamdulillah yanzu a karkara. In kika diba ci daga wajen fannin ai daka da wani wannan. Yanzu ai alhamdulillah karkarar da zaki je a ci ana yin daka babu mashin daidai ci. Ko kuma ma ni he in ce ma babu ita. Kina alhamdulillah akwai matsala amma dai matsalar dai ba irin waccan bace ba.
Sai dai yayin da na leka karkarar na samu wasu mata na hidimomin su inda suka sai damun su dai bisa san ma da wannan sallar ba.
To wani mamma wallahi ban sani ba. In ba yanzu da kuka isko ni ba nan ma ban sani ba wallahi. Magabata su taimaka mu kawai da abinci. Ah muna da matsala abinci tunda yanzu da almasara ya kaba da 130 ka wani tiyawa.
Ruma Nasir wallahi ba mu san ba ma ana yi. Sallan mata. Gaskiya matsala anan karkaran muna da matsalar ruwa kuma muna da matsala gaskiya ta abinci amma wajen sirhen mashin komai anan gashi an wadata da shi gaskiya.
Harira sunana yanzu ce ne nake kuma halau cikin wannan ga abinci tsada yake.
Tamar Abari muryar Amurka daga Namagara a jamhuriyar Niger.
To a gaishe ki Tamar Sanu da aiki. To kuna jin shirye-shirye da rahotannin sashen wasan murya Amurka ne daga Washington inda muke karfe 11:16 na safe. Yanzu ga Ibrahim Kalbi ci gaba da shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayar Ahmadu Manaja Bauchi kan tarihin mai martaba sarkin Katagun Alhaji Muhammad Kabir Umar da kuma masarautar ta Katagun. Za kuma a ji kashi na daya na ansar tambayar su Prince Ya'u Adamu Bulkatuwa da Sa'idu mai danyen kifi a bayan tashar mota da maturu da Sa'idu Abdullahi da maturu masu son bayani kan bambancin lu'lu'u da zinari da azurfa. Da kuma wai yaya ake samun su da kuma wanda yafi daraja cikin su. To bari mu fara da kashi na daya na ansarar tambayar su Prince Ya'u Adamu kan lu'lu'u da zinari da azurfa. Idan masu tambayar na saurare to ga kurare a harshen Hausa na cibiyar adana kayan tarihi ta Abuja Malam Sani Balankaro da ansar.
Wato waɗannan abubuwa guda uku da mai tambaya ya tambaya zinariya, azurfa da kuma lu'ulu dukkaninsu abubuwa ne da ake bayyana ko ake kira ma'adinai ko kuma farafai. Idan muka duba Ubangiji cikin rahamarsa da ikonsa da kudurarsa sun yi azurfa ɗan adam da waɗannan abubuwa ya kuma ɓoye masa su a ƙarƙashin ƙasa domin zama hanyar arzikinsa wato shi ɗan adam ke. Mun duba za mu ga ba kuma su kaɗai ba ne suke cikin ma'adanan ko faramin nan. Abubuwa da yawa suna daga cikin abin da ake kira ma'adanai. Misali ka ga bayan su akwai irin su kaulin na ji labarinsa kamar su kanta layi kamar su gasunan dai da yawa dai waɗanda wasu ana amfani da su ta waɗansu hanyoyin ta fannin magunguna waɗansu ana amfani da su ta fannin ƙirƙiri waɗansu kuma a fuskar cinikayya da tattalin arziki aka fi amfani da su. Waɗannan ma'adanai guda uku da mai tambayar ya faɗa wato zinariya da azurfa da diamond su darajar su yawanci ta fi ƙarfi da fuskar tattalin arziki. Farko dai sai na ji ku ɗaya bayan ɗaya mu ga yaya lamarin su yake. Mu fara da zinariya. Ita zinariya dai kamar da yawanci muka sani wato tsohon ma'adani ne da ɗan adam ya riƙe da su. Ɗan adam ya fara gano amfani da wato ita zinariya kamar shekaru 4,000 da kwanan bayyanar Annabi Isa. Ita kuma zinariya ta shahara ta fito wato a fuskar bayan ƙasa a sakamakon aikace-aikacen ma'adanai hace-hace da ɗan adam yake. Ya gano wannan ya gano wancan har aka riƙa samu fahimtar amfani da ita da kuma darajarta. To zinariya dai kamar da watakila ne sauraron zai sani da sauran masu sauraro kalarta ko kuma launinta wato ruwan rawaya ne wato yellow. Sannan kuma an bayyana ta da cewa tana daga cikin dangin karfi, wato ma'adinai dangin karfi waɗanda suke da sauƙin sarrafawa a abubuwa irin su. To sannan kuma wutar darajar da take da ita ne ba ta koɗewa kuma ba ta ainihin wato zaban yi wa ta lalace ko kuma ta rike mai da sauran karafa suke yi. To waɗannan abubuwa su ne abubuwan da ita zinariya take kwanta. To bayan haka kuma zinariya ana amfani da ita wajen wato cinikayya, kamar yadda muka sani shekaru aru-aru da suka shuɗe ɗan adam ya fahimci amfani da ita a fuskar ciniki, lokacin da cinikin sai dai abin da ake kira kwanaki shirin ba kamar da hanya ta farko da ɗan adam ya fara ganowa wajen musayar tattalin arziki ko musayar kuɗi. To ya ana abin da ake kira kwanaki shirin ba kamar da kuma zinariya ta bayyana sai aka riƙa musayarta da kaya ko kuma kwadugu a ɗauki zinariya a bayar a musanya ta da wani abu. To sannan kuma ana amfani da ita a niƙata ko kuma a narkata a mai da ita sisi ko silik kamar da mukan yi a yanzu a ƙasashen Larabawa har zuwa wasu ƙasashen namu na Afirka wajen su jihar Borno, inda ake amfani da sisin gwal ko kuma silan gwal a wajen mu'amala ta ciniki da kuma sha'anin aure. To bayan wannan kuma zinariya ana amfani da ita wajen wato tusa sinadarinta a cikin kwamfutoci da talabijin da kuma sauran abubuwa da suke iya wato ɗaukar wuta. To ba wai ita tana da ƙarfin ɗaukar lantarki ba ne kamar da ma'adanin kwafa yake da shi, amma an ce ana haɗa ta da ma'adanin kwafa a tashi wasu abubuwa da za su iya ba da ƙarfin lantarki. To sannan kamar yadda aka bayyana ita an fi samun ta a cikin duwatsu, wuri mai duwatsu da kuma cikin tekuna, akan same ta a nau'i na wuraren da kuma aka fi samun ta a duniya sun haɗa da Afirka ta Kudu wadda ita ce ta fi shahara a duniya yanzu, sai kuma ita kanta Amerika a nan a wani wuri ta Saharan Nevada, sai kuma Canada wato a jihar Ontario, sai Australia ma ana ganin ita ce yammacin Afirka ta Kudu din a wani guri da ake kira Kargoli. To a nan Afirka ta Yamma Ghana ta shahara, Ghana ma nan wajen jihar Ashanti sannan ne a wajen sha'anin haka zinariya da kuma sarrafa ta da kuma ciniki ta.
To sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar Malam Ahmadu Manaja Bauchi kan tarihin mai martaba sarkin Katagun Alhaji Muhammad Kabir Umar da kuma masarautar ta Katagun. Idan mai tambayar na saurare, to ga dokajin Katagun Alhaji Ibrahim Waziri da cigaban ansar ka, bayan da wakilinmu na Bauchi Abdul Wahab Muhammad ya ƙara masa tambaya cewa
shi dagare da wannan wajinta ne yasa kuma a ina ya samu wannan lakabin gagaragafa?
Ya samu wannan lakabin lokacin yana hakimin shira, ubansa Muhammadu yana sarkin Katagu. To ubansa ya Allah ya bashi ne san kwana ya mutu da wuluwa, shi kuma yana dokin ya zama sarkin Katagu. Ya ɗaure yaƙi daga shira ya tafi da yaƙi mahaifinsa. Mahaifinsa ya ce masa lokaci biyu ya dawo. Shi ne ya dawo shira, daga nan mahaifinsa ya rasu sai ya ƙi zuwa Katagu. Ya ce dukkan ƙannan ubansa su zo su masu tarbiya, shi ubansa ne ya mutu, su kuwa wansu ne ya mutu, saboda haka ba zai je Katagu ne masu tarbiya ba. Da ya zama sarkin Katagu yana shira, lokacin da zai tafi daga shira zuwa Katagu ya tafi da dawaki sun kai dubu, masu kwari da baka da bindiga na caccakawa sun kai dubu a gabansa. To shi ne mutan shirin suka sashi a gaba suka ce su je su Katagun, in ma dafa shi za a yi, in ma gasa shi za a yi, ga shi nan an kawo shi. To lokacin da suka je sai suka samu dukkan ƙofofi an rufe, don da akwai ganuwa da ake yi. To an rufe ƙofa, mutanen shira sai suka ce za su karya babban ƙofa su shiga. Katagun ya ce musu a su je suka rufe ƙofa ƙarama su shiga. To shi ne suka shiga. Bayan sun shiga su mutanen shiga sai suka ce masa yau ka zama gagara da kuwa.
Shi ne kuma wato idan na fahimce ka su yawancin masu sarautun Katagun ba 'yan cikin azare ba ne kenan?
akwai dai sarakai guda biyu daga azare wanda suka zama sarakin Katsina. Akwai Muhammadu Abdullah wanda shi yayi shekaru 4 ne kade yana sarauta. Sai Abdulkadir na uku ya shekara 38 yana sarauta. Duka suna hakimin azare suka zama sarkin Katsina.
To amma ga tsarin yanda sarautar take kenan dama babu wani wanda yazo kaman bare ya samu wani sarauta. In sarauta
kuma malam lawan su ne take suke sarauta fata. Shi kuma malam lawan ya zo ne daga Sham. Ya zauna a Bagarmi, daga Bagarmi ya shigo na fada a kasar Gwale. To anan ya sarkin Gwale lokacin sarkin na fada na wannan lokaci. Ya ba shi yarsa. Aka haifi yaro mai suna Muhammadu Jini. To daga baya malumai irin masu zana ƙasa sai su ga sarkin Nafaɗa ko ya kore shi ko kuma zai mallake ƙasar Nafaɗa. To shi ne ya kore shi. To ya taho yana wa'azi yana kiran a shiga addinin Musulunci. Ya kwana a nan ya kwana a nan har ya zo shi yayi a ƙasar ta Tago. To da ya zo shi yayi a kan zai kwana da safe ya tafi. Sarkin yayi da wannan lokacin sai ya ga ya kamata ya zauna da shi. To shi ne sai ya ɗauki ƴarsa ya bashi. Shi ne aka haifi malam Ibrahim Zakiyyu Al-Qalibi. Sunansa Zakiyyu Al-Qalibi. Yawwa, amma ba Zaki ba ne, Zakiyyu Al-Qalibi.
Sai aka kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban ansar tambayoyin. Yanzu a madadin Alhaji Ibrahim Wazirin Doka Jan-ka Tago. Da Malam Sani Balankaro na cibiyar adana kayan tarihi ta Abuja da wanda ya hada mana sautin Salamon Abo da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa kasance lafiya.
To yanzu sai wasu daga cikin wasiƙunku da kuka aiko kuna bayyana ra'ayoyinku iri-iri. Bari mu fara da wannan wasiƙa ta Nasiru Kainuwa Hadija wanda ya ce ‘yan majalisar Najeriya duk wanda ya rena kuɗin da ake bashi to ya ajiye aikin ya dawo gida ya zauna abinsa a tura wani a madadinsa. Wasu ku tun lokacin da aka tura su majalisa suka je suka yi bankwana da gida idan ka gan su sai idan wani babba ya rasu a garinsu ko jiharsu ko kuma wani biki irin nasu na manya. Inji Nasiru Kainuwa Hadija. Daga nan kuma sai wasiƙar haɗin gwiwa tsakanin mutane uku da suka haɗa da Sani Mai Langi-Langi da Ango Malamin Makaranta da kuma Hamza Galadima dukansu yan jihar Kebbi da suke cewa suna son a ba su dama domin su nuna farin cikinsu a kai da darajar naira take ci gaba da ƙaruwa sakamakon matakin da babban bankin Najeriya na CBN yake ɗauka. Da kuma fatar cewa Allah ya sa su ma kayayyakin masarufi farashin su ya sauka. To sai kuma wasiƙa Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar Murya Jama'a da yake kira kan gwamna Aminu Bello Masari na jihar Katsina din da cewa ya taimaka ya fito da wasu hanyoyi na samarwa jama'ar jihar Katsina din ruwan sha domin ruwan yana neman ya gagare su. Yace kuma gashi shi gwamnan masani ne akan harkar ruwa tunda har ma ya taɓa riƙe mukamin daraktan gidan ruwa. To sai wasiƙa mata ƙarshe wacce Aminu Kano Maida da ke Garko shi ne marubucinta yake cewa yana kira ga shugabanni na jihar Kano musamman da su taimaka su gyara makarantar da ke garin Maida ɗin a can ƙaramin hukumar ta Garko. Yace makarantar da ta rufe har yanzu kuma ba wanda ke nuna halin cewa ya san abin da suke ciki da aka tuna su a gyara. To ya kace mun sai kunku a wannan lokaci kenan.
To bari mu da kurin jimai ta baku labari a takaice.
Yunkurin sata shiga harkokin injina masu ƙwaƙwalwa da suka haɗa da kafofin sadarwa na kamfanoni da cibiyoyin jama'a duk faɗin duniya ta yi ɓanna sosai domin ta sa harkokin wasu kamfanonin da masana'antu tsayawa cak. A karo na biyu cikin wannan shekara sojojin ƙasar Ivory Coast sun rufe hanyoyi jiya Juma'a a birane da dama na ƙasar domin yin zanga-zanga nuna rashin amincewa akan rashin biyan su alawus ɗinsu.
To da wannan muka zo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan lokaci sai da ƙarfe 9:30 na dare a juma'a Allah da muna fata dawo ku da wasu sababbin shirye-shirye kafin mu tafi ina son yi ta'aziyya ga mutanen kofar murki a Sokoto kan rashin mallam Hamza da aka yi a ranar juma'a da ta wuce Allah ya ji kansa zama da zindakan masu sashen su mu Amurka Ali Mustafa Sokoto ne da lafiya.